This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger. Ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Tare da sallama ga labaran duniyar mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce an rage zaman dardar da ake yi game da makomar jirgin ruwan nan na ƙasar Iran da ake cewa zai kai wa 'yan tawayen Houthi makamai a Yemen. Mai magana da yawon ma'aikatar kanar Stephen Warren ya shaida wa manema labarai jiya Juma'a cewa sojojin ruwan Iran da suka dumfari ƙasar Yemen sun sake alƙibla domin ko sun yi kwana dawowa ƙasarsu. Warren ya ce duk da yake babu takamaiman inda suka dumfara, amma ana kyautata zaton cewa hakan ya rage zaman dardar a wannan wurin. Ya ce suna da ƙwarin gwiwan cewa jirgin ruwan ya kama wata hanya amma dai ba na Yemen ba. Fadar White House ta ce tana da kokarin shaidan cewa ƙasar ta Iran ta taimakawa ƴan tawayen Houthi da makamai. Sai dai ma'aikatar tsaron ta ce samar da jirgin ruwan na yaƙi ga ƙasar ta Yemen domin tabbatar da cewa mashigin ruwan Yemen na nan buɗe. Amma waje ɗaya kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an ƙara samun mutuwar fararen hula a Yemen tun lokacin da ƙasar Saudi Arabia take jagorancin ƙasashen Larabawa wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar Shia na 'yan Houthi da ke Aden da kuma Sana'a da wasu sassan Yemen ɗin. Rundunar 'yan sandan ƙasar Italiya ta ce za ta kai samame da zumar kame wasu mutane su 18 da ake tuhuma 'yan tsananin kishin Islama ne, waɗanda kuma ake da yaƙinin cewa suna da nasaba da harin da aka kai a ƙasar Pakistan, kuma yanzu haka suna shirya yadda za su kai wa fadar Vatican hari. Babban jami'in 'yan sanda Mauro Mura ya shaidawa manema labarai jiya Juma'a a Sardinia cewa biyu daga cikin waɗanda ake tuhuma dogarawan Osama bin Laden ne. Sauran kuma suna nan suna kulle-kullen yadda za su kai wa fadar ta Vatican hari, amma har yanzu ba su samu nasarar yin hakan ba. Ya ce wasu tattaunawar wayan tarho da aka naɗa ya tabbatar da wannan yunƙuri. 'Yan sandan suka ce musabbin wannan yunƙurin kai samamin ya samo asali ne bayan gane cewa suna da alaƙa da Al-Qaeda, kuma akwai tabbacin cewa 'yan Pakistan ne ko kuma 'yan Afghanistan, kuma suna son tada hankali ga gwamnatin ƙasar Pakistan. 'Yan sandan suka ce yanzu haka sun yi nasarar kame wasu daga cikinsu, wasu kuma ana sa ran sun tsere sun bar ƙasar. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama ya bayyana takaicinsa na mutuwar wasu mutane biyu da aka kame ana garkuwa da su lokacin da sojojin Amurka ke fafatawa da 'yan ta'adda. Barack Obama ya ce suna matuƙar baƙin ciki a koyaushe suka rasa ɗan ran ba'amurke guda ɗaya. Shugaban yana magana ne a nan Washington salin da yake wa sojojin leƙen asiri na Amurka jawabi. Ya ce labarin mutuwar ma'aikatan nan ɗan Amurka guda, wato Warren Weinstein, da ɗan ƙasar Italiya Giovanni Lopoto ba abu ne da ya kasa mantawa da shi. Ya ce dukkan su suna cike da baƙin ciki da zaran an salwantar da rai a ƙasar Amurka. Shugaba Obama yana jawabi ne a wajen bikin cika shekaru 10 na hukumar tattara bayanan sirri. Jawabin na Obama ya zo kwana ɗaya bayan da aka bayyana mutuwar wasu mutane biyu daban da na ƙungiyar Al-Qaeda ta kame a bakin iyakar Afghanistan da Pakistan. Su kuwa ɗinnan mutane sun haɗu da ajalinsu ne a ranar 14 ga watan Janairu, salin da jirgin nan na Amurka mara matuƙi cike ke ƙoƙarin kai wa Al-Qaeda hari. Wannan ya sa shugaba Obama da kansa ya roƙi afuwa game da mutuwar waɗannan mutane biyu, ya ce ya ɗauki nauyin mutuwar tasu a matsayinsa na shugaba, amma kuma yana cike da baƙin cikin faruwar hakan. Sai dai kuma jami'ai sun ce Ahmed Faruk, wani ba'amurke wanda ake sa ran cewa ɗan ƙungiyar ta Al-Qaeda ne, yana cikin waɗanda suka mutu sakamakon wannan hari da ya yi dalilin mutuwar waɗannan bayan Allah. Shugaban kasa Armenia Serge Sarkisian ya mika godesa ga shugabannin kasashen duniya da suka samu halartar bikin tuna shekaru 100 da daular Ottoman ta yi wa ƴan kasar kashingilla. Da yake magana a wajen da aka binne waɗannan mutanen da aka yi wa yankan rago a wancan lokacin na yakin duniya na biyu, Mr. Sarkisian ya ce halartar shugabanni irin na kasashen da suka hada da Faransa, Russia, Serbia da Girka ya nuna asiri cewa suna martabarin dan Adam, kana ba abu ne da ake iya mantawa da shi ba. Misalin da yake jawabinsa a wajen wannan bikin, shugaban kasar Faransa François Hollande ya ce Faransa, wadda take gida ce ga ƴan Armeniyawa, ba za ta mancewa da wannan tarihi ba na yadda kasar Turkiya ta kashe su, da tunanin cewa suna iya marawa abokan gabanta na wannan lokaci baya, wato Russia. Shi ma shugaban na Russia Vladimir Putin a nasa jawabin ya ce bai ga dalilin wannan kisan gillan ba. Shugabannin da sauran takwarorinsu da suka halarci bikin sun ajiye furen kallo a wurin alamun tunawa da kuma karama waɗanda aka kashe a wannan lokacin. Sakataren hukumar tsaron cikin gida na Amurka ya ce mutane kalilan ne suke kokarin shigowa cikin kasar ta Amurka ta bakin iyakar kudu maso yammacin kasar. A shekarar ta gabata an samu yara ƙanana tare da ba tare da ƴan rakiya ba suna kokarin shigowa kasar ta Amurka, amma sakataren hukumar J. Johnson ya faɗa jiya Juma'a cewa yaran da suka shigo a shekarar ta gabata sun ragu ƙwarai da gaske da wajen kashi 45. Ya ce hakan ko ya biyo bayan yekuwar da aka yi ta yi ne ka'in da na'in game da wannan lamari. Johnson ya ce mutanen da aka samu a wannan lokacin su 151,805, waɗanda wannan ya nuna fili yadda mutane ke tururuwa shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba. Ya ce ko da yake adadin ya ragu ainihin idan aka kwatanta shi da lokutan baya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. Tuma da layomi muke tabar da su ne cikin rahotannin namu. Muhammad Salisu Rabiu,
Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko a game da matsalar rashin zuwan mata awo, yayin da rahotonmu na biyu zai magana a game da irin ayyukan da sabon babban asibitin Bauchi zai aiwatar. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon muryar Amurka ta shirya a ƙaramar hukumar Shandam da ke jihar Plateau a ranar 16 ga watan Disamba shekarar da ta gabata. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin.
Tin so ne za na soke ba na masauki, abinda na furta gare ki ai hankunni.
Jami'an lafiya na yankin garin Dan Isa da ke Jamhuriyar Niger sun bayyana rashin zuwan mata masu juna biyu awo da cewa na daga cikin matsalolin da suke fuskanta.
Shirin ƙaramin sani kukumi da muryar Amurka ke watsa a faɗin duniya ya tattaki zuwa garin Dan Isa na jihar Madarufa, domin jin inda lafiyar al'umma dan Isa ta kwana. Majalisar Sule Kyabe, shugaban asibitin dan Isa, ya fara da maganar cututtuka.
To, cututtuka dai wanda suke haddaba yara kanana, akwai masalar cizon sauro. Tari gaskiya yana damun yara kanana na goye tsutu majina. Kenan kuma duk da haka nan akwai zawo shi ma yana haddaba yara. To, kangaren masu jinna biyu wannan sai an ce akwai masalan nan cizon su ma suna haddaba mata masu jinna biyu. Duk da akwai matakan da ake doka saboda kare su da kan masasalar cizon sauro.
Kenan to ba ku fuskantar matsaloli da ƴan malati musamman yara zuwa su mata masu jinna biyu din?
To, ba a cewa ba matsaloli. Matsalolin dake da kwai taushe hannu da kawo yara asibiti. Wani bi sai ya gani an ce a kawo yara a musu maganin kyauta, amma sai uwaye su taushe hannu sai sun gawo ya shiga matsala sannan za su iya kawo shi. Alhali kuma yan sun kawo likita magani ba a biya. Su ma ɓangaren mata masu jinna biyu suna taushe hannu da zuwa awo. Lashin fa'inta don shi ma awo gwamnati ta doke nauyin doka awon ciki ba a biya kyauta, amma wani bisa ga mace sai ta samu wata biyar zuwa shida sannan ta ce ta fara zuwa awo. Alhali an hisa mace tun tana da watan nan uku na harku ta fara zuwa awo.
Su kuma dangin kananan yara da ke fama da cututtukan cikin wani hali suke? Wata uwar da likita dan Isa da ƙara suke
abin da ya kawo ne likita rashin lahiya ce.
Ki abe lahiya
yaran
mu me yake fama da shi?
Masassalaci.
Kun wani lokaci?
Jiya ta kama shi. Magani muka zo mu nema.
Kuka zo likita kuna samun tarbo na karama ga likitocin?
Muna samun tarbo.
Kuma ba ku fuskantar matsaloli da su?
Ba matsala gaskiya.
Ina kira ke ga uwayen daya da sun ji ƴaƴan su ba su lafiya.
Kira na ga uwayen daya. Kowa in ji Allah zo da sauri saboda matsala ba ta da daɗi.
Duk da matsalolin da likitocin garin ɗan Isa ke fuskanta, Malam Sule Kyabe, shugaban asibitin, ya ce akwai matakan da suka ɗauka domin ganar da jama'ar gari.
To, wannan muna waɗe ka tashi in muna taya cikin garura wajen shaushawa ko awon nan na juna biyu, muna wayar da musu da kanu da cewa awon ciki yanzu ba a biya. Kuma an yi son mace ta yi awo da kingimori don an yi gamsuwa da kahin ta fara da kingimori, in ma akwai wata matsala sai a tankare ta da kingimori ba sai an taushe hannu.
Na da yanzu to ina kiran majiyar ga dukkan al'umma yankin nan Isa na a tunkari asibiti mafi kusa da an riƙes.
To, ni kiran da zai mu al'umma ɗan Isa idan wajen ɓangaren mata masu jinna biyu ne da mace in har ta san tana da ciki ta ɓata mata gaskiya ta zabura ta yi asibiti wurin awo ba a biya kyauta har ta kai lokacin haihuwa. A wajen kan ɓangaren rashin lahiya yara ƙanana an ci daga sabon haihuwa zuwa shekara biyar gwamnati ta ɗauki nauyin magani. Kenan ban ga taushe hannun da za a yi da an ji yaro ko masara ko menene da kingin wuri a gaugauta a kai likita mahi kusa yaro ya samu maganin shi ingantacce.
Majar Sule Kyabe kenan, shugaban asibitin ɗan Isa gari. Shaibu Mani, muryar Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
A gaida Shaibu Mani, gwamnatin jihar Bauchi ta ce ta gina sabon babban asibitin Bauchi ne don sauƙaƙawa jama'ar jihar na ganin sun sami kulawar da ta kamata. Kwamishinan lafiya na jihar Dr. Sani Abubakar Malamu ne ya bayyana haka a yayin da yake zantawa da wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
Bayan kammala ginin sabon babban asibitin jihar Bauchi wanda mai girma gwamnan Bauchi Dr. Malam Isa ya guda ya gina kuma shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan ya buɗe, kwamishinan lafiya Dr. Sani Abubakar Malami ya bayyana yadda za a tafiyar da asibitin kafin a fara karɓan majinyata.
To, ma'aikata suna samu horo mai nagarta ƙwarai da gaske a cikin wannan tsari da muke mun raba musu na'urori masu kwakwalwa da kuma modem, wato wani na'ura na musamman wanda duk inda kake a cikin a duniyan nan za ka iya aikawa da labari ko hotuna ko wani abu ya je ya shiga cikin internet, wato yanan gizo-gizo ya zo kan computer. A saboda haka duk inda kake a duniya yanzu in ka bude computer za ka iya sanin menene muke ciki, kai za ka iya sanin ma magungunan da muke da su a jihar Bauchi. Alal misali a gari kaza a shirin local government za ka iya sani daga irin wannan aiki da ake, saboda haka wannan ba karamin nasara bane a gare mu. Kuma ga littattafai, wato data tools aka yi wanda suke daki-daki 19 suna da daki 19 wanda ma'aikatan mu ne suka zanna suka yi nazari da wanda ake da su a Najeriya da kuma da ake da su a duniya suka yi mana namu na musamman wanda ya dace da al'amarin mu girma shugaban kasa da kansa ya furta cewa wannan asibiti fa ta burge shi ya ga asibiti na abu mamaki ya ga asibiti na zamani kafin ma ya bar wannan filin kaddama da wannan asibitin jama'a Sintina sai dai alƙawari yace zai gina irin Rifara Hospital mai kama irin wannan sai ya gina guda 6 a ƙasar Najeriya to wannan ba karamin abu bane wannan ya tabbatar mana cewa babu shakka aikin da aka yi jihar Bocin nan ya kawatar tunda shugaban ƙasa da kansa sai dai ya dauki wasu mintoci yana magana wannan asibiti to alhamdulillah kiran da zan yi ga ƴan wana mutanen jihar Bocin shine wannan asibiti an yi ne don mu ci dadin ta mu sha abin nan akwai kayayyaki na zamani wasu abubuwan da sai an bar nan jihar Bocin wasu sai an je wasu garuruwa sai an je wasu state wasu sai an je ma wani kasa kaman irin na'urorin nan kaman na fluoroscopy na daukan hoto su MRI da kuma irin su mammogram machine na duba nonon mata da sauransu wannan yanzu alhamdulillah suna nan a cikin jihar Bocin kuma an tanadi ma'aikata wanda za su fara wannan aiki insha Allah saboda haka ina kira ga jama'a ina kira musamman ga ma'aikatanmu da su rike amanan aiki da aka ba su saboda irin makudan kudaden da aka dauka aka sayo waɗannan kayayyakin aiki ina kuma fatan cewa za a ci moriyan wannan asibiti saboda tsarin da muka yi za a fara abin da ake kira za a yi shi ne in phases phase 1 na farko shine ma'aikatan da suka zo mun baza su za su fara aiki a outpatient wato za su fara karban marasa lafiya masu shigowa za a bude pharmacy ɗakin magunguna haka za a ringa yi shi asibiti ba wato lokaci sai an yi bayani ma jama'a su fahimta ba za a tashi da safe ne a zo a ce to an bude jama'a shikenan yayi sai a shiga ba haka ake ba a sannan a hankali daga cikin wanda suka fara zuwa outpatient daga nan ne za a samu wanda suke buƙatar operation sai kuma je a bude ɗakin operation a fara musu operation daga cikin wanda suka fara zuwa outpatient wato ɗakin karban baki daga nan ne za a san waɗanda ya zama dole a kwantar da su kuma ma'aikata haka sannan a hankali asibitin sai wata ran a tashi babu masa katsinke
commissioner lafiya kenan Dr. Sani Abubakar Malami Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo zamu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon muryar Amurka ya shirya a karamar hukumar Shandam dake jihar Plateau inda za mu kawo muku cigaban tattaunawar da muka fara kawo muku a makon da ya gabata tare da Mr. Doyi Musa a game da rigakafi.
Muna na biyar wato tetanus tafiyan ruwa ciwon tafiyan ruwa shine muna kira shi tetanus abin da yake faruwa shine za ku gani yaro an haife shi first ranaku 28 na yaya duniya za ki ga ya fara ba zai yi wani kauri ba zai samu damuwa jikin shi zai ta ja kafa da abin nan da zai dinga yi kamar ya samu farfadiya yana ta ja to an jima can zai bi mutu in ya fara ja sai ku sai a ci wai magani a ci wai ciwon iska ko ciwon sunsu ne kuna cewa ku sai a kuna ce ciwon sunsu shi sunsun ya zo na ina ne ya kawo sunsun ya zo na ina ne idan kun kawo yaranku an yi masu rigakafin nan na tafiyar ruwa wato tetanus ba abin da zai same shi shi yasa da yanzu ita madam da fari ta ce in mata kuna da ciki kuma ku yi rigakafin tetanus an fara sare yaro daga ciki har ya fita nan duniya so ya kamata ku kawo shi ku a yi masu wannan amatatan na bakwai ko hepatitis menene hepatitis ciwon hanta ko ciki zai kumbura ko ba haka bane mutum ba zai ji daɗi cin wani abu bayan ya ci abincin ma sai abincin yake mene injin na jiki ba amfani ko ba haka bane sai ga duniya ma kaman bata yi masa ba a dinga kawo yara ana musu wannan rigakafi kuna ji ko so na tetanus ko measles ba kondoro kun gama duba ne an ci maka da za mu yi lecture sakai ku rike ba kondoro kuna ji waye bai san ba kondoro ba wanda zai fita ma yaro a harce ko za mu gama bu fari-fari an ji macen zai fita jiki in ya zagaya anguwan suna wurin wasa zai sama a yanwansu wanda ba su zo sun yi rigakafi ba kenan ba amma kai rigakafi an warware zazzabi zai dame shi in ba sai da kyau ba zai fara suma har sai mutuwa kuna son yaranku su yaga to ya kamata a yi masu rigakafi dan na karshe shi ne menene yellow fever ko shawara za su zama yellow ga zazzabi ga ciwon kai ga kuma idanun yaro su canja kuna ji wayannan cututtukan suna da kyau to an ce a zo nan a karbi rigakafi abinda yasa kunda kuna zuwa nan mun gode muku domin kuna kokari mata hankali ku ya dawo ri daya ko kuna ganewa so cututtuka nan kenan na kirga su sun kai guda nawa guda takwas nan masana sun samu mana rigakafin su kuma a kyauta ake zuwa karba wane ne ne bai gane wani a ciki ba na fada mana sama-sama domin kar mu ci lokaci ko to na biyu din zamu doke sashi na biyu su cututtuka nan in ku zo asibiti kuna fara yin mun zo masu aikin asibiti kuna fara yin yane in ka fara zuwa wani rigakafi ne ana fara baku daga fata go wannan madam tana son ta abin daga fata da meye kuma wani haifu sabo-sabo so kun da kuna da cikin nan ko ku yi shiru ku ji fa kin haifu daga haifuwa fa chak kuma yanzu haifuwa an ce a dinga zuwa clinic wasu ku sai su ce wai Allah ya sauke masu tsoro ne na zuwa clinic su suna da zuciya za su haifu a gida sai haifu a gida bu ya faru kuma to a fara regretting ya kamata kun zo clinic daga haifuwa za ba ku daga fata ko da wanne kuma na ba ku a hannu a wurin fa yana na takardar nan za ba ku polio ko za ba ku polio zero ake kiran shi ba za ba ku da hepatitis zero ko so rigakafi guda nawa kenan kin zo fari daya za a yi shi a hannu daya za a yi shi a cinya daya za a yi shi a baki ko ko ba haka bane so at birth a haifuwa shine zaka zo straight a baka wayannan kuna ji dalili shine shi BCG nan an baka shi so daya ne ake bayarwa shi zai sare yaro daga kamuwa daga cutan shi tarin fukan da nazo ke fada kuna ji amma abin da yasa kun ga rubuta polio zero a wurin da HPV zero an fara bayar da soma tabi kenan nashi nan ya kamata sai an cika su sai kun zo ya kai so hudu wasu so uku kafin yaro zai samu cikakken zero daga kwayoyin daga cututtukan kuna ji ba sai bayan sati nawa in kun zo daga haifuwa sai bayan sati hudu ko bayan sati hudu ya kamata mata ta dawo so in kun zo clinic a gaya muku a sa muku a card naku ranan da za ku dawo kuna ji ranan damuwan da muka samu da ku wasu ba sa dawowa in an zo kai da shi yaro yana da lafiya shi mene na wannan zuwa lectures da mun gaya muku cututtuka nan ya kamata ya sa ku dinga gaya ma wadanda ba sa zuwa clinic su zo wasu waya addinin su ne ya ce kada bayar da magani su sun yarda da Allah Allah ne ya ba ma mutane basira ko su yi wayannan so in kun dawo za ku yi wannan ne bayan sati 6 sorry bayan sati 6 ko ba sati 4 ba in kin zo fari bayan sati 6 sai ku dawo kuna ji sa babu wanne da wanne da DBT ne ko amma yanzu an mayar da shi penta pentan nan a cikin pentan allure daya guda biyar amma mayar da shi sai so daya da kukan je ku dawo an gan kai ana yawan hudan yara so an mai an sa allure abin nan mai rigakafi guda biyar a cikin daya so da din kun zo in ga yi mashi dayan nan zai sare cututtuka biyar kuna ji bayan sati 6 za a yi mashi a kafa opa otatai kuna ganiya ba sannan za a sake masa polio ko shan ina ko ba haka bane yanzu an sa shan ina na nawa kenan na fari kenan ana kiran shi yanzu mun sa na zero na farin kenan ko shi wannan penta shi ma na fari kenan kuna ji sai bayan sati 10 mata kuna ji na bayan sati 10 sai ku sake in an dawo za a sake ba ku wanne penta nawa penta na biyu ko da kuma OPV na biyu sai bayan sati nawa kuma 14 sai ku dawo 14 14 weeks sai ku dawo ai penta na nawa da OPV ko ba haka ba so an yi bisa ga inda mun fada yanzu sai ka sa ma yaron ka digo daya so hudu kafin zai samu siro a cikakken sare jikin shi akan shan inna then penta sai kai mashi so uku kafin cututtuka biyar din nan yaron ya samu karfi muna kiran shi immunity a jikin shi wanda zai sare yaron daga kamuwa daga cututtuka sai ka zo kai penta so uku in ka yi so biyu yaron bai samu cikakken abin ba protection ba akwai tendency da zai samu ita ya kamu da cutar to me amfani da ka fara ka zo sai ka bari a hanya ya kamata a karasa ba na uku shi HPV yana ciki already a cikin shi penta biyar din nan kun gane ba in yaro ya kai wata 9 zai mishi me measles ko yanzu mun yi magana measles inda take barna da measles din shine mene da Hausa ba gondoro ba wai bai sani ba da zumu yau a waka ma then yellow fever shine shawara ko a wata 9 in ka kawo yaro sai a bashi mama ta sare yaro ta kenan chak 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 ko ina zai je wasa bishi girman shi zai zama da bam da na shoran ko ba haka ba dan a wata 9 ma akan bayar da abinda muna kira vitamin A ko kusan vitamin A wanda yana sa yaro ya kara mashi yayi karfi da girma da kuma ya gyara masa idanunsa vitamin A ana bayar so biyu ne a baki ne shi ma ko ba haka bane so ya kamata ku dinga zuwa clinic a yi muku wayannan rigakafi din gabaki daya ko matan da ta bari a hanya tana da damuwa shi yasa a clinic nan muna da abinda ake da ce da shi akwai register ku anan za sa sunanka da komai da sunan yaro in ranan clinic naka ya kamata da zaka zo baka zo ba za a bincika sunan za a duba address naku za a biku a gida amma ku za je muna kira shi home visit ko baby tracking za a ce haba madam yaya kinkin yanke hanya yar yanta miki laifin mene ki dawo a za yi ma yaro kun gane ko so kada ku yada a biku a gida ba kada ku yada su mai anguwa da village development committee ku suna biku a gida ba a yi kokari a zo yanzu ku riga an yi maku na mata masu ciki na ga wata mata fada cak 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 daddaddaya so shi ma yana da kyau shi din kuma sai an yi shi so biyar kafin mata ita ma will be protected kuna ji ba in an zo na fari nan yan mata ma za su iya yi shi baya tare mutum jiki ba protection na shi daidai ba yin komi in kun dawo bayan wata nawa ne yanzu kun fada how many weeks 4 weeks ba nan dawo ayi maki titi 2 zai sare ke na shekara 3 ne kawai kuna ji na then bayan 6 months in ka zo ayi titi 3 zai sare ka na shekara 5 in ka dawo bayan okay bayan 1 year ko zai sare ka na shekara 5 in ka dawo na 5 din na 4 after zai sare ka na shekara 10 in ka zo kai na 5 zai sare ke duk haifuwar ki in kin so ma kar ki sake zuwa clinic ki riga kin gama 5 din nan amma ki kama na yara ayi masu
Dika-dika anan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon. Don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu dauke da wani sabon shirin. Sauraro anan damu da sa'a cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin dukan waɗanda aka ji muryoyin su Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya
kin gani zan share rake alƙawarin ki
da babban mai kaman karo da mukarrabansa yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce a rage zaman da ake yi game da makoman jirgin ruwan nan na kasar Iran da ake cewa zai kai wa ƴan tawayen Houthi makamai a Yemen mai magana da yawa ma'aikatar kanan Stephen Warren ya shaidawa manema labarai jiya Juma'a cewa sojojin ruwan Iran da suka dunfari kasar ta Yemen sun sake alƙibla domin ko sun yi kwana zuwa komawar kasar su Warren ya ce duk da yake babu takamaiman inda suka jirgin don fara amma ana kyautatan cewa hakan ya rage zaman dardar yace suna da ƙwarin gwiwa cewa jirgin ruwan ya kama wata hanya amma dai ba na Yemen ba Fadar White House ta ce tana da ƙwarin shaidan cewa kasar ta Iran na taimakawa ƴan tawayen Houthi da makamai Rundunar ƴan sandan kasar Italia ta ce za ta kai samame da zummar kame wasu mutane 18 da ake tuhuma ƴan tsannin kishin Islamu ne wato waɗanda kuma ake yakin cewa suna da nasaba da harin da aka kai a ƙasar Pakistan kuma yanzu haka suna shirya yadda za su kai wa fadan Vatican hari babban jami'in ƴan sandan Moro ya shaidawa manema labarai jiya Juma'a cewa an kame biyu daga cikin waɗanda ake tuhuma waɗanda suke dogara wa Osama bin Laden ne sauran kuma suna nan suna kullakullin yadda za su kai wa fadar ta Vatican hari amma har yanzu ba su samu nasarar yin hakan ba
to jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su da wanda ya taimaka wajen hada shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamu Sigar Garba ke muku fatan alheri
This program has come to you from the Voice of America, Washington.